نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana safiyar ranar Juma'a ce da 16 ga watan Safar, Hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1432, daidai da 21 ga watan January shekara ta 2011. Wannan shine kasar na 17 daga cikin jeren karatuttukan littafin Ar-Risala ta Al-Imam Ibn Abi Zayd Al-Qayrawani, Allah ya gafarta mishi. Idan jama'a ba su manta ba, bayan da duk muka gama karatuttuka dangane da hukunce-hukunce da siffofin kiran sallah da ikama, to yanzu sai malai ya ce babu sifatil amali fi salawatil mafruḍa, babin da ke bayani yadda ayyuka suke a salloli na farillai. Abin da yake nufi a nan shi ne wasu ayyuka da kake jin ake bayani na gaɓoɓin sallah, kamar kabbara harama, kamar ruku'u, kamar sallama da makamantan waɗannan, yaya ya kamata a yi su a aikace, wa ma yattasilu biha, da kuma abubuwan da suke da alaka da su, minan nawafil, na nafilfili. Nafilfili waɗanda suke da alaka da waɗannan salloli na farilla, yaya su kuma ainihin wato ake ayyuka a cikinsu. Wasunan da salloli waɗanda suke na sunnoni ne. Abinda yake nufi da nafilfili a nan da sunnoni, don karka rude, nafilfili yana nufin sallolin da ake yi kafin sallah azhar, bayan sallah azhar, kafin sallah la'asar, su ne ar-rawatib kenan. Nafilfili waɗanda suke makalkale da waɗannan salloli. Sunnoni kuma yana nufin kamar sallar roƙon ruwa, da sallar witiri, da sallar kusufi. To su kuma ya ake ayyuka a cikinsu. Kun ga in kun fahimci waɗannan, yana so zai mana magana a kan salloli na farillai, da salloli waɗanda ke biye da farillai su ne sunnoni masu ƙarfi, da salloli waɗanda su kuma sunnoni ne mustahabbai. To yaya ake yin ayyuka a cikinsu a aikace? Ko kun fahimta? Kamar yanzu nan yana so ya faɗa maka practical aspects, abubuwa na aikace, bayan da ya gama karanta maka cewa kaza 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 ka hukuncin shi, to yaya ya kamata a yi shi aikace? Malai yace wal ihramu, shi ihrami, fi salati, a cikin sallah, an taqula, shi ne ka ce Allahu akbar, la yujzi'u ghayru hadhihi al kalima. Harama a cikin sallah ita ce ka ce Allahu akbar, wannan kalma bata halatta ba, ma'ana bai halatta ka ce Allahul Akbar ko Allahul A'azam ko Allahu Kabir. Wadda kadai ta halatta ita ce Allahu Akbar, wata bata halatta ba, inda ba wannan kalima ba. To kun ga abin da yake nufi da ayyuka kenan a cikin wannan sallah. Yanzu kun fahimta da kyau, yana so ya kwatanta maka ne kamar yadda na faɗi, shine ne a aikace, practicals. Ko kun gane? Waɗannan maganganun sun biyo bayan abubuwan da malam ya sani ne na wasu mazhabobi. Yanzu ka karanta littafin Al-Azkar na Al-Imam An-Nawawi, za ka ga ainihin wato ra'ayoyi waɗanda suke mabambanta daga malamai. Ko kuma littafin Al-Majmu' Sharh Al-Muhaddath na shi Al-Imam An-Nawawi, kun ga Allahu Akbar ita ce kalmar da malai yake magana. To yanzu ya halatta ita wannan a ce Al-Akbar ko Al-A'zam ko Allahu Al-Kabir? Shine malai ya ce bata halatta ba. Dalili shine ba a samo wata kalma a cikin shari'a ba in ba ita wannan kalimar ba. ina fatan jama'a sun gani. To sai malai ya ci gaba da cewa wa tarfa'u yadayka hazwa mankibayka, kuma ka daga hannayenka daidai da kafadinka. Abin da yake nufi da daidai anan, hazwa daura, opposite, ba adjacent ba, ba saiti ba, kun ga ba so ake ka fada kananan kai kuma ka daga haka su tafi a tare, daura haka ga ka fada kanan, ko kun fahimta? Ka daga hannayenka daura da kafadinka, kafadinka guda biyu, au duna zalika, ko kasa da haka, shine ko daidai da kafadun haka daura, au duna zalika ko kasa, summa taqra'u, sannan sai kai karatun sallah. Fa in kunta fi subhi, idan asalla asuba ne, qara'ta jaharan, sai kai karatu a bayyane, bi ummil qur'ani, karanta ainihin fatiha. La tastaftih bismillahir rahmanir rahim, kar ka bude da bismillahir rahmanir rahim, fi ummil qur'ani wala fi surati allati ba'daha, a fatiha ko a surar da take biye da ita. To anan sai ku natsu da kyau ku fahimta, wato wasu hukunce hukunce a kasan nan da aka ginu akai, an ginu ne sakamakon kuskuren fasara da aka yi waɗannan littattafan. Kun ga wannan gurin malam ba cewa yake kada a karanta bismillahir rahmanir rahim ba, amma kada a fara karatu da bismillahir rahmanir rahim, kenan za a yi ta a sirrance amma ba za a bayyana ta ba. Wannan kuma shine daidai da sunna, bismillahir rahmanir rahim za a yi ta a bayyana, za a yi ta a sirrance amma ba za a yi ta a bayyana ba. Kuma a farkon suratul fatiha kada ake yin ta, ba a yin ta a farkon sura. Ba shakka hadisai sun zo waɗanda suke cewa za a yi karatun bismillahir rahmanir rahim a bayyana, sai dai hadisai ne da'ifai, ba su tabbata ba. Da sun tabbata to da sun zama ainihin hujja. Dan haka Ibn Hajar a cikin Bulughul Maram ya biya hada hadisan da ke magana akan karatun basmala a sirrance, cewa annabi da aka ce sallallahu alaihi wa sallama baya bude fatiha da bismillah, baya yi a bayyane ne, shine sai kawo riwayar cewa gashi a sirrance yake yi. To yin ta a sirrance din nan ko a raka'ar farko ne kawai, a dukkanin raka'a ne. So da abin da ake so ka gane, ita bismillahir rahmanir rahim aya ce a cikin suratul fatiha, tunda aya ce yadda take a suratul fatiha ta raka'a ta daya, haka take a suratul fatiha ta raka'a ta biyu, haka take a suratul fatiha a raka'a ta uku, haka kowace raka'a ta lazimce ta. Dan haka Abu Huraira shi ya ruwaito hadisin du'aul istiftahi, cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama idan ya zo sallah yana fara wa da yin shuru, sai na tambaye shi me kake, sai ya ce ina karanta Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal mashriq wal maghrib, har zuwa ƙarshe. To Abu Huraira ya faɗi wannan kalima, kuma shi Abu Huraira ya sake ruwaito wani hadisi cewa annabi in ya taso a raka'a ta biyu ko ta uku ko ta hudu kenan baya yin shuru. Yanzu wannan shuru zaka fara fahimta, Abu Huraira ke korewa shuru na du'aul istiftahi, dan haka baya yin shuru na du'aul istiftahi, kenan wannan baya kore yin shuru domin karatun basmala. Kenan duk raka'ar da ka tashi ta daya, ta biyu, ta uku, ta hudu zaka yi basmala, ko da sallar azhar ko la'asar ko maghriba ko isha ko wacce sallah. Dan haka sanda ka tashi din nan za a dan ji wani shuru dan kadan wanda shine na karatun basmala. Wannan shine abin da yake daidai. Sai mu kara da karin bayani akan ta'awuzi. Annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda Abu Sa'id al-Khudri ya faɗi cikin hadisin da Abu Dauda da Tirmidhi suka rawaito, yana ta'awuzi bayan yayi du'a al-istiftahi, sai ya ce Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib, Allahumma naqqini min khataaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas, Allahumma ghassilni min khataaya bil ma'i was-salji wal barad. To yanzu wannan du'a al-istiftahi da yake yi ya tabbata, in ya gamata sai kuma ya a'udhu billahi sami'il alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafsihi, sannan sai basmala. To wannan ta'awuzi ina son ku san shi ma ba a raka'a ta ɗaya ne kadai ake yin shi ba, ana yin ta'awuzi a raka'a ta biyu da raka'a ta uku da raka'a ta hudu da kuma kowace raka'a kuma a kowace sallah. Dalili, bayan wannan nassi na Abu Sa'idin wanda yake ishara ga yin ta'awuzi kenan a cikin kowace raka'a, nassi ne a cikin raka'a farko amma ishara ce a cikin sauran raka'o'in, in ka hada da nassoshin Al-Qur'ani da ke umarni da ta'awuzi a yayin karatun Qur'ani, ka fahimta raka'a farko ba ta da alaka da ta biyu, raka'a ta biyu ba ta da alaka da ta uku, raka'a ta uku ba ta da alaka da ta hudu. Ina za ka fahimci haka? Shine ai kowace raka'a ka tashi sai ka yi mata Fatiha, ko Fatihar da kai a dazu a raka'a ta uku bata isar wata hudu ba, wanda kai a raka'a ta biyu bata isar wata uku ba, wanda kai a raka'a ta farko bata isar wata farko ba, a karkashin wannan kowace raka'a to me cin gashin kanta ce a wajen Fatiha, a wajen basmala, to haka a wajen ta'awuzi. Abinda yasa ne wannan bayanin dan ka gane maganar shuruɗin nan da nake cewa, ashe shuruɗin zaka yi shi da gurgurdan yadda zaka yi ta'awuzi da basmala, wannan magana ita ce daidai. Dan haka kowace raka'a ka tashi sai kai a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi bismillahir rahmanir rahim, sai aje alhamdulillahi rabbil alamin. Misali, kayi asirrance nan, na dan bayyana ne dan ku ji, kayi asirrance sannan sai kuma ka ci gaba da karatunka a bayyane. Jama'a mun fahimci wannan? To wannan shine abin da yake daidai. Ku karanta littafin sifatus sala, yake cewa fa in kunta fi subhi qara'ta jahran bi ummil qur'an, idan a sallah asbani to a bayyane sai ka karanta Fatiha, an kira ta ummul qur'an ne saboda ita ce farko alqur'an, dalili na farko kenan. Dalili na biyu kuma saboda tana dauke da dukkanin saƙon da yasa Allah ya saukar da alqur'an. Me yasa Allah ya saukar da alqur'an? Dan a bauta mishi. To wannan sirri na bauta yana cikin suratul Fatiha. A suratul Fatiha a ina? Cikin wata aya daya ita ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu kai kadai muke bautawa, wa iyyaka nasta'in kuma wurinka kadai muke neman taimako. To wannan sakon da wannan sura take dauke da shi, mai irin wannan karfin shi yasa Allah ya saukar da alquran? To ita kadai take dauke da irin wannan ayar da alqur'ani, dan haka sai ka kira ta ummul qur'an, uwar alqur'ani. Wallahu alam. Ibn al-Qayyim sai da ya rubuta littafi dan ya bayyana da wannan ma'anar, mujalladi uku, wanda wannan littafin tafsirin wannan ayar ne zalla, ya sa mishi madarijus salikin fi manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya biya rinka fici-fici da ita, ya nemata sharhi, yana fitar da asalin dalilin da yasa Allah ya saukar da alqur'ani shine ibada, kuma gashi Allah ya tara shi a wannan gurin. Dan haka wannan ayar ita kadai ce rak a cikin alqur'ani, bayan ta babu wata. To sai malam yake cewa la tastaftihu bi bismillahir rahmanir rahim, karka bude karatunka da bismillahir rahmanir rahim fi ummil qur'ani, a wajen karatun Fatiha ne, wala fi surati allati ba'daha, ko kuwa a wajen ainihin wato surar da za ta biyo bayan ta ne. Fa idza qulta wala dhallin, idan kuma kace wala dhallin fa qul amin, to sai kace amin. In kunta wahdaka, idan kai kadai ne, aw khalfa imamin, ko kuma a bayan wani limami ne, amma wa tukhfiha, zaka yi ita wannan ainihin wato amin a boye. Anan abin da yake cewa zaka faɗi amin idan kai kadai ne, ko kuma in kana matsayin mamu ne, amma fa a boye zaka yi. Wannan shine asalin mazhabin Malikiya. Amin da masallaci shi kadai da mamu za su yi ta ne a sirrance, ko kun fahimta? Amma sai ce wala yaqulu hal imamu fima jahara fihi, liman ma ba zai faɗe ta ba a inda ainihin yake bayyana karatu. Wa yaquluha, amma shi liman zai faɗe ta fima asarra fihi, a inda ainihin yake sirranta karatu. Me Malikiya ke cewa kenan? Liman gaba ɗaya babu faɗin amin a sanda yake karatu a bayyane, ko kun fahimta? Amma mamu zai faɗe ta a sirrance. Kuna fahimta jama'a? To abinda suke fahimta shi ne hadisi ne da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idza qala al-imamu ghayru al-maghdubi alaihim wala ad-dallin faqulu amin, illi man yati ghayru al-maghdubi alaihim wala ad-dallin sai ku ce amin. To sai Malikiya suka dauki wannan hadisi a matsayin an raba aiki ne, liman yace ghayru al-maghdubi, wato liman ne da kira'a, ku kuma fa, ko kuma da yin ta'amini. To wannan kuskure ne, domin ya tabbata shi kanshi Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana faɗin amin, kuma mamun shi suna faɗin amin, kuma yace ku ji, idan amin din ka anan ta dace da amin din mala'iku, ko kun fahimta? To za a gafarta maka dukkan zunubanka. A wata riwayar sai ya ce idan kuka faɗi amin, liman ya faɗi amin, mala'iku na sama suka faɗi amin, idan suka dace to za a gafarta muku. Yanzu cewar in suka dace yana nuna da liman da mamu ana so su faɗi lokaci guda, shi ne za a samu sun dace ɗin da na mala'iku. Don mala'ikun ba za su faɗi ba ne tare da liman, kuma zo su faɗi tare da mamu, don an samu wasu malaman da suka tafi akan wannan mazhabin. Kuma liman ya faɗi daban, sannan kuma mamu su faɗi nasu daban, a lokaci guda za su faɗi, domin haka ne zai sa a samu muwafaka tsakanin nasu da na mala'iku. Saboda haka gaskiya jama'a babu hujja akan cewa liman ba zai amin ba sai a salla bayyana karatu, kamar yadda babu hujja akan cewa mamu din zai yi ta a sirrance ne koda a sallar da ake bayyana karatu. Sallar da ake bayyana karatu da liman da mamu su yi ta a bayyane, sallar da ake sirranta karatu da mamu da liman su yi ta a sirrance. Mai sallah shi kadai ya yi ta a sirrance idan sallar sirri ce, mai sallah shi kadai ya yi ta a bayyane idan sallah ce ta bayyanawa. Wannan shi ne abin da yake daidai. To sai malam yake cewa wasi qawliha, da fi qawlihi iyaha fil jahr ikhtilafun, game da ainihin wato liman ya faɗe ta a inda yake bayyana karatu, to akwai sabani. Don kun ga nan ya koma yana magana ne akan liman shi kadai, da yace wala yaqulu hal imamu fima jahara fihi, ko wala yaqulu hal imamu fima jahara fihi, liman a duk inda yake bayyana karatu ba zai faɗa amin ba, amma wa yaquluha fi ma asarra fihi, inda yake sirrantawa fa zai fada, to sai ce wa fi qawliha iyaha, game da liman ya fade ta ita amin fil jahari, a cikin bayyana karatu ikhtilafun, akwai sabani. Idan ka ji malamin fiqh ya ce ikhtilafun, to yana nufin akwai ra'ayoyi na malamai waɗanda suka fi guda biyu. Idan guda biyu ne sai ce qaulani, amma in suka wuce biyu sai ce ikhtilafun, maganganun suna da yawa kenan, daga uku ne zuwa sama da uku. Amma dai ingantacciyar magana ita ce fadin ta din, ba dan kuma ba saboda sunna ta ainihin wato bayyana cewa a fade ta din. Ina fatan mun gane. To sai malam yace summa taqra'u suratan, sannan sai kuma ka karanta wata sura daban, min tuwalil mufassal, daga cikin dogayen surori na mufassal. To anan kar ka manta fa sallar me ya fara buga maka misali da ita sallar asuba, to sai ka nemo surori daga cikin al-mufassal. Menene al-mufassal? Al-mufassal shi ma malamai sun yi sabani zuwa maganganu guda biyu. Wasu sun ce al-mufassal shine suratul hujurat, kamar yadda yake sananniyar magana a malikiya. Wasu ko suka ce al-mufassal shine ainihin daga suratul qaf. To menene yasa ake kiran su mufassal? Ana kiran su mufassal ne saboda yawan ainihin wato gajarta ayoyin su. Misali, dubi al-Qur'ani daga suratul Baqara, Al-Imran, Ma'ida, Nisa, ko Baqara, Al-Imran, suratu An-Nisa, Ma'ida, An'am, ko A'raf, haka ne sai Anfal, daya, biyu, uku, hudu, biyar, shida, bakwai. Ka dubi waɗannan surorin sai ka numfasa, sai ka daɗe kafin ka gama kowace ɗaya daga cikinsu, haka ne? To waɗannan suna kiransu saba'a at-tiwal, surori bakwai masu tsawo. So sai kuma ka taho can kusa da ƙasa sai ka ce suratul Qaf, yanzu ka karanta suratul Qaf ka ji. Na ɗaya tukuna tsawonta a adadin ayoyi, tsawonsu a adadin ayoyi ba su kai tsawon irin waɗannan ba. Idan ka karanta tsawon ayoyin, ko kun fahimta can ana magana yawan ayoyin ba su kai yawan wannan ba, sannan tsawon ayoyin ba su kai tsawon ayoyin Qaf ko kuma suratul Hujurat ba. To da wannan sai suke ce musu qisar, sai suke ce musu al-mufassal, afwan al-mufassal. To al-mufassal din kashi biyu ne, akwai qisarul mufassal irin su alam tara kaifa bi ilafi, sune daga cikin mufassal din, kuma sune qisar. To akwai kuma tiwal, su kuma tiwal din nan sune daga hujurat ko kuma daga Qaf. Su dai malikiya sun yi tarjihi akan daga hujurat ne, su kuma ainihin sauran mazahibu ko kuma wata mazhabar daga ciki ta yi abin nan tahqiqi akan cewa daga Qaf ne. Ko kun gane jama'a? To yanzu meye malam yake cewa bayan mun gama gane, yanzu kowa gane mufassal ko? To sai malam yake cewa summa taqra'u suratan min tuwalil mufassal, sannan sai ka karanta sura guda daga cikin dogayen surori na al-mufassal. Wa in kanat atwala min zalika, in kuma ta kasance ta fi haka tsawo, wato ka haura mufassal din, ka haura dogayen mufassal din, ka je ka ɗauko wata da ta fi tsawo fiye da haka, kamar wace? Kamar Maryam. Yanzu suratu Maryam bata shigo cikin waɗancan saba'atuwal ba, ita kuma bata shigo cikin mufassal ba, ko kun fahimta? Tuwal ɗin ko tisar ɗin, suratu Maryam ba ta daga cikin waɗanda aka saka a lissafin saba'a, ba ta kuma daga cikin waɗanda aka saka a cikin al-mufassal. To malam ya ce inda za ka ɗauko wata sura wadda take ta fi tsawo fiye da surorin al-mufassal, shi ne misali kamar suratu Maryam, kamar suratu Isra da makamantan waɗannan irin surorin. Sai malam yake cewa fa hasanun, wannan abu ne kyakkyawa, amma dai sai ya ce bi qadri taglis, da gwargwadon duku-duku, ma'ana kar ya zama ka ja karatu har rana ta fito, ba sallah mai sallar asuba ba, kai karatun da gwargwadon yadda duhun nan na asuba ne kawai an yi sallama, amma kar ka ja karatu da gwargwadon yadda yake ana cikin sallah rana ta fito, ko an idar da sallah ko makamantan haka, gari ya waye, so ake an idar da ita a cikin taglis. Menene taglis? Mun yi bayani a baya, shine wannan duhu na asuba. To kai karatu da gwargwadon wannan duhu, kar kai karatu ya wuce wannan duhu. Jama'a kun fahimta? Sai ce wa tajharu bi qira'atiha, za ka bayyana karatun ainihin ita sallah asuba. Sallah asuba a bayyana ake karatunta. Fa idza tammatis sura, idan surar ta cika, ka kare surar gaba daya, ka barta, sai ka ce Allahu akbar fi inhitatika lirruku'i, wajen sunkuyawa ka ga ruku'i, za ka faɗi Allahu akbar. Idan kun fahimci waɗannan bayanan da kyau, kamar yadda na faɗi da farko, yanzu me yake siffanta mana? Sallah ta farilla a aikace. To haka zai zo ya siffanta mana sauran sallolin da ya faɗi a aikace. Malam ya ce fantu makkinu ya daika, sai ka tabbatar da hannayenka, min rukubataika, a gwiwoyinka. To wannan tabbatar da hannaye a gwiwoyi, a nan ƙasarmu so da dama saɓani yakan taso. Me ake nufi da tabbatar da hannaye akan gwiwoyi? Ku duba jama'a, shin ana nufin haka? Kowa ya duba haka akan gwiwoyinka, ma'ana ka tsinci gwiwoyi, ko kuwa haka ya sa za ga wani sai ga ya haka, ko kun gani ya zama hannayen sai su ce saboda an ce a kafa kafa da haka sai su sa ta haka, sannan wannan kuma haka. Wasu na yin haka, tushen wanne ne daidai? Duka guda biyun nan ba daidai ba ne. Abinda yake daidai ce ne su hannayen ana cafa gwiwoyi ne da su, shi ne tamkin da ana rufa su ne, haka hadisi ya bayyana, amma ba a yi haka ba. Hukun fahimta, wato abinda su masu wannan fahimta suke gani haka, suna cewa ai abinda ake nufi da tamkini, kar ka sa hannayenka yadda in wani ya zo zai goce shi haka. Ai kuma ana magana wani mai gocewa in ya zo, to ko da a haka ne ana zo zai iya goce ba, don haka abinda ake so shi ne su waɗannan yatsun haka za ka buɗe su ne kwatankwacin mai yin dakuwa, amma sai ka yi tafa a kan gwiwoyin haka shi ke, ko kun fahimta? Zai zo ya magana miƙe baya da kuma sauran abubuwa da za su biyo baya na buɗe ainihin wato damatsa. Malam yake cewa fatu makkinu ya daika min rukubataika, sai ka ɗora hannayenka ka tabbatar da su akan gwiwoyinka, wato sauwi zaharak, sannan ka daidaita bayanka mustawiyan, amiƙe bayan ka daidaita shi, in ka daidaita shi kuma ya zama a miƙe. So da dama akwai yadda mutum zai daidaita bayan shi, amma kuma bayan bai miƙe ba. Don haka malam ya siffanta wannan da ainihin wato sifa wadda take ta itlaki, lallai ka miƙe bayan ka, ka daidaita bayan ka daidaituwa, ka miƙe bayan ka miƙewa. Wala tarfa ra'saka, kar ka daga kanka. Wala tutta'ahu, kar kuma ka sunkuyar da shi. Ku duba jama'a, to bari mu karasa tukuna, ina son mu karasa. Watu jafi bi daba'aika, an jambai ka, sannan zaka nesanta damatsanka. Babu baba'aika, damatsanka shine nan, ko kun fahimta? An jambai ka, ka nesanta su daga gefen jikinka. Saboda haka ku ji maganar, bayan ka sa hannayenka a ainihin wato gwiwoyinka sun zaunu da kyau, ka ritsa gwiwoyinka, sannan bayan ka kaga, kun ga haka, ai ka ka miƙe bayan ka ko? Amma lasta mustawiyan, sau da haka ba so ake wai ka miƙe bayan ba kawai, ana so in ka miƙe bayan to shi kuma bayan ya miƙu, ba wai haka ake neman kai ba, haka ai kun ga haka bayan ya miƙe, a haka ake so ka yi. To sai ku dubi haka, kun fahimta? Ka miƙe ba ko ba ka miƙe ba? Amma lasta mustawiyan, don haka sai ka miƙe bayan ka, sai kuma kai ƙasa, yadda shi bayan zai zama ya shimfiɗu. To sannan sai kuma malam ya wata kalma ya ce, kar ka ɗage kanka, kar kuma ka sunkuyi da shi. Baya ya miƙu, to amma sai kuma kai haka, bai ba ko kuma kai haka, bai ba kan so ake tafi tare da bayanka haka, amma kada kanka ya haka ko kuma kanka ya haka. Yani wani ladabin banza ne mutane suke yi saboda jahilci, sai ga mutum ya zo sallah sai ga yayi wani rakat kaman bai rego. Ko kun fahimta? Ka saki jikinka ka tsayu da kyau haka, to haka a ruku'u, ko kuma wani ga haka, a so ake ka daidaitu ƙiyarka ta tafi tare da gadon bayanka. Don haka samar da haka, to an samar da maƙasudi. Malam yake cewa wala tarfa ra'saka wala tutta'ahu, kar ka ɗaga kanka, kar kuma ka sunkuyar da shi. Fa'a'a, ya sunkuyar. Watu jafi bi daba'aika, za ka nesanta damatsanka, hannayenka, cinyoyin hannunka, za ka nesanta su, an jambaika, daga gyaffan jikinka. Shine wannan kuma yanzu ana magana alaƙar cinya hannunka da gefen jikinka, kada su kuma kai haka, kada ka matse haka, ba ka wara. Ko kun fahimta jama'a? A samu tazara tsakanin wannan cinya ta hannunka da kuma ainihin gefen jikinka. Wata a taƙidul khushu'a, ka gani sai ma laye ce sai ka ƙudurce khushu'i, wato khushu'i ya shiga cikin zuciyarka. To al-khudu'a, afwan, wata a taƙidul khudu'a, sai ka ƙudurce khudu, shine ƙanƙan da kai, ladabi,
ko kun fahimta to ka kudurce shi bidhalika ruku da wannan ruku'i bidhalika bi ruku'ika wa sujudika da yin wannan kankan da kai ko ladabi zaka kudurce da ruku'inka da sujudarka me wannan yake nufi kana sujudar kar ya zama da dagawa ba ladabi a cikin zuciyarka kana ruku'i kai ya zama da dagawa ba ladabi a cikin zuciyarka a samu wannan natsuwa da kankan da kai da ladabi a cikin ruku'inka da sujudarka wala tada fi ruku'ika haka ne wala tad'u da'a yad'u to la tad'u mahzufi ne bi hazfi harfi al-illa da'a yayi addu'a yad'u yana addu'a to ba a cewa la tad'u a matsayin mufradi la tad'u kar kai addu'a fi ruku'ika a cikin ruku'inka ba a addu'a a ruku'u jama'a ba a addu'a a ruku'i ma'ana ba a kiran Allah a cikin abin nan da nufin du'a'i wa qul in shi'ta subhana rabbiyal azim wa bihamdihi in ka so sai ka ce subhana rabbiyal azim wa bihamdihi a ina kenan a ruku'i amma babu addu'a a cikin ainihin ruku'i to sai dai ya tabbata a cikin hadisi ba shakka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce amma ruku' fa'azzimu fihi rabb a ruku'i ku girmama ubangiji amma kuma da rayuwa ta taho ƙarshe Allah ya saukar mishi da fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba sai aka ji shi a ruku'i da sujuda yakan yi addu'a yana cewa subhana rabbiyal subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafir li yana yin wannan a ruku'u da sujuda to wace amsa zaka bayar amsar da zaka bayar anan mai sauki ce wannan a zahirinta akwai addu'a a ciki amma da me take farawa da tasbihi dan haka tasbihin ne rinjayi domin wasu malamai na hadisi kamar su Imam al-Bukhari sun yi kokarin taufiki tsakanin wannan hadisi da yake cewa kar ku yi komi a menene a ruku'i ku girmama ubangiji da hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ke cewa an hana a wannan kira'a ne ashe yace nuhitu ala inni nuhitu an aqra alqur'ana sajidan hadisin hani game da addu'a a cikin ruku'i da kuma hadisin cewa annabi yana yin wannan a cikin ruku'in addu'a kamar yadda aka sabu kai tsaye a cikin sujuda rabbi ghafirli ko wani zikiri wanda yake dauke da addu'a irin shi aka hana yi a ruku'u amma idan zikiri ne wanda zai fara da tasbihi ko wani zikiri daban ya karke da addu'a babu laifi shine irin wannan subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli sarki da godiya sun tabbata gare ka ya Allah ubangijinmu Allah ka gafarta mini kun ga ya kare da addu'a ko to babu laifi wannan an yi haka Allah ya taimaka to sai ina mala yace walaysa fi zalika tawqitu qawlin
babu iyakance magana, in ka so zaka iya faɗi so daya, in ka zaka iya yi so biyu, zaka iya yi so hudu, zaka iya yi so goma. Shine ce walaysa fi zalika tawqitu qawlin, babu iyakance magana, wala hadda fil lumsi, kuma babu iyaka wajen dadewa a ruku'u, yadda ka so haka zaka yi. An fahimta? Sai dai sunna ta zo da mafi karanci guda daya, mafi yawa guda goma, tsakatsaki guda uku. Gaskiya sunna ta zo da wannan kaidin. Hadisi ya zo akan haka cikin littafin Sunan Nasa'i. Babu laifi in an karanta kwaya daya da nufin kaidi, babu laifi in an karanta uku, amma mafi yawa goma. Zikiri da zaka yi a cikin sujuda ko ruku'u. Ina fata an gane. To, wa alaikum salam. Ina zuwa sai lubs da ya faɗi. Ya zo a cikin sunna akan dukkanin rukunin da zai bi bayan wanda ke gaban shi, to ya zama yana ƙasa da shi. Misali, raka'a ta biyu kada ta kai tsawon raka'a ta ɗaya. To, ruku'u kada ya kai tsawon tsayuwar Fatiha da kai da sura. Ba ka yi Fatiha da sura ba, sannan kai ruku'u, to a kaddara Fatiha da sura ta ci maka minti biyu misali, to ruku'u ya zama minti ɗaya ko minti ɗaya da rabi. Wannan shine kamar ya soye kama da iyakancewar kenan, wato ba za ka yi ruku'u tsawon shi ya wuce tsawon karatun Fatiha da sura ba. Na'am, malam ka ce me? Ya tabbata, ya tabbata. Ibn al-Qayyim ne a cikin littafin shi Zad al-Ma'ad, ko da tahzibi sunan ma, yayi inkari dangane da ƙarin wa bihamdihi. Almai suka ce kuskure ne yayi, ko kuma ya shafa'a ma, dan san da yake faɗin haka shi kanshi ma ya haddace ta, tunda ya haddace Abu Dawud da ya ruwaito ƙarin wa bihamdihi din. Ko kun fahimta? Yakan faru. Allah yana nuna wa ɗan adam iko a cikin ƙwaƙwalwarka kai da kanka, kuma Allah ya nuna maka ya fika a cikinta. Ibn Mas'ud duk yadda ya sami yabo a wurin Annabi sallallahu alaihi wa sallama, amma sai zo ya manta shin falaki da nasi Qur'ani ne ko ku addu'a ce Annabi ya koya mai ta neman tsari? Amma fa Allah ramma ne ya haddace ya hada alqur'anin tun a zamanin annabi ya bada approval, ya bashi certificate zaka ce ya iya. Amma ka duba bayan annabi ya rasu sai da yana shakka ko qur'ani ne ko kuma wasu addu'o'i ne annabi ya koya mishi, ya manta. To, dan ka san dan adam ba a matsayin komai kake ba. Na'am. Ba dole bane, akwai wasu addu'o'in ai shi ne ce in shi'ita, ma'ana ba wai yana nufin in ka so ka faɗa ka faɗa, in kuma ka so kayi shiru, a'a, saboda akwai wasu addu'o'in ai. Ina fata an gane. Kun ga misali daga cikin waɗanda ainihin wato sun tabbata cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yi din, ai mun faɗi wannan subhanakallahumma bihamdika Allahumma ghafirli. To gashi sai ke cewa thumma tarfa'u ra'asaka, sai ka dago kanka, wa anta qa'ilun, kana dago kanka kana mai cewa sami'a Allahu liman hamida, Allah ya ji mai gode mai. Thumma taqulu, sannan bayan ka tsayu sai ka ce Allahumma rabbana wa lakal hamdu, in kunta wahdaka, idan kai kadai ne. ولا يقول هل امام ولا يقول الماموم سمع الله لمن حمده ويقول اللهم ربنا ولك الحمد. مالن yace sai ka dago kanka kana mai cewa sami Allahu liman hamida, ita sami Allahu liman hamida jikin ka na dagowa, bakin ka na fadin ta. ثم تقول, sannan sai ka ce Allahumma rabbana walakal hamdu, ya Allah ubangijin mu gare ka godiya take. Kana iya taƙaita ka ce rabbana walakal hamdu, kana iya cewa Allahumma rabbana lakal hamdu, ya tabbata Allahumma rabbana walakal hamdu, kuma kana yace Allahumma rabbana lakal hamdu babu wawun, kana iya cewa rabbana walakal hamdu babu Allahumma ka tabbatar da wawun, kuma kana iya cire biyun Allahumma din da wawun din ka ce rabbana lakal hamdu, duk daidai ne. To amma anan sai malam yace in kunta wahdaka, idan kai kadai ne kake sallah shine zaka gwama waɗannan guda biyu, sami Allahu liman hamida da Allahumma rabbana walakal hamdu. Wala yaqulu hal imamu, liman ba zai fade ta ba, idan liman ya tashi dagowa shi liman zai ce sami Allahu liman hamida, amma ba zai ce Allahumma rabbana walakal hamdu ba, shine wala yaqulu hal imamu.
kuyi sallah kamar da ko ga ina idan haka hakikanin al'amari hadisin da za a yi aiki da shi a wannan babin shine aikin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba wannan magana ta shi ba wanda ta zo ne don ta fayyace wani abu kawai ko kun fahimta jama'a magana ta zo ne don ta fayyace wani abu danka ne ya share tsakar gida da ka zo sai ka ce to share kofar gida kuma ka ce mishi kullum ka rinka share kofar gida me kake nufi bayan ka share cikin gida wanda dama ka saba sharewa ina son ku lura da wannan yana daga cikin abin da a cikin usulul fiqhi suke kira babi na khitab ma'ana maganar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yaya ya kamata a tsaya a fahimce ta kun fahimci wannan da kyau jama'a saboda haka gaskiya wannan hadisin ba hujja bane akan wannan babu tare da cewa hadisi ne sahihi amma fahimtar da suka yi mishi ba ita ce daidai ba a karkashin wannan liman zai ce sami Allahu liman hamida a sadda yake dagowa domin ita sami Allahu liman hamida zikiri ce ta yayin dagowa sami Allahu liman hamida to a lokacin da ya tsayu ba shiru zai ba sai kuma yace rabbana walakal hamdu a lokacin da su kuma mamu suna dagowa suna fadin ta su sami Allahu liman hamida a lokacin da liman ke yunkurin tafiya yana Allahu akbar zai fada sujuda a lokacin nan su kuma suna dagowa sami Allahu liman hamida ko kuma sun riga sun dago har sun fade ta sunna su wannan shine abin da yake daidai ina fatan jama'a sun gane to sai malam yake cewa watastawi qa'iman zaka ainihin wato daidaitu a tsaye zaka daidaitu a tsaye bari ku dan ji wani in dan yi muku wani tambihi dan kar ku rude saboda kun ga a makarantar nan muna da tsarin karanta littafai na fiqhu nau'i guda hudu amma sai muka ba da full priority akan littafan malikiya su zamu karance su gaba ɗaya insha Allah akan manhajiyar su littafan sauran mazhabobi za mu dubi kowace mazhaba sai mu ɗauki shahararren littafi guda ɗaya wanda kuma ya zama yana da ihaba yana da wasa'awa da faɗaɗawa game da matsalolin ba wai girma ba a wanda ya tattaro abubuwa da yawa koda muhtasar misali a mazhabin Shafi'iyya sai mu ce za mu ɗauki muhtasar na Abi Shuja a cikin ainihin Hanabila sai mu ce za mu ɗauki Zadul Mustaqni' misali nake mana to yanzu misali waɗannan littafan idan ana son a fahimce su da value din su shine a karanta su a fahimce su akan abin da malaman suka rubuta idan akwai gyara akan matsala sai a gyara ta kadan amma kar ku kokarin duk abin da muka karanta a sifatu salati sai kuma an bayyana shi anan kuskure ne zai disvalue wannan karatu ba za a fahimce shi ba zai zama wannan karatun ita risalar ba ta da kima kenan kwatankwacin da dama da wasu malikiya ko hanabila ko shafi'iyya za su fara karatun littafin hadisi sai ga sun ce wa jama'a amma ku kwantar da hankalinku duk inda ya saba mazhaban mu za a yi kwana da shi ya sake dawo mazhaban to kaga ai babu fa'ida ke wannan na daga abin da zai hana ka fahimtar menene ya rubuta dan haka sanda muka zo muna karantawa manta da an yi karatun sifatul sala manta da an yi tahqiqi a wuri kaza bari a karanta mas'alar a fahimci menene ya rubuta to idan mas'alar ta kai za a yi mata ta'aqqubi ko ta'qibi a dan kigaranta sai a kigaranta kadan to sauran bayanai da ka san nayi a wurin karatun Bukhari kar kai tambaya anan sai an sake yin su don akai su allalatar da ma'anar da ake so ka fahimta kuma abinda muke so a salatar waɗannan littafan a tsaya a fahimce su fahimta kyakkyawa saboda dalilai kamar haka na farko ani mana gori mu ahlus sunnah Najeriya cewa ba mu san su ba gaskiya ne da yawancin mu ba su san su ba wannan ita ce gaskiya don waɗannan littafan ƙarya ne ka san su dan kai karatun haya Islam ko kai diploma ko kai degree ƙarya ne ba za ka iya sanin su dole sai ka je ka karance su kuma su waɗannan littafan kaf a Najeriya babu makarantar da ake karanta su sai a soro da kan ba kai karatun soro ba ƙarya ne ka iya karatun risala ko askari ko muhtasar ko qurtabi ko makamantan haka ko kun fahimta jama'a to a bisa yadda suka san su din muna son mu san su a haka to sai kuma mu zo da me sai mu zo da value added sifa mu zo da wata sifa wadda take tari akan tasu ita ce yayin da mu za mu karanta yayin da su za su karanta kawai su fassara su wuce sun fahimta ko ba su fahimta ba mu dole sai an tsaya an fahimci me littafin me yake cewa an fahimta eh sai a wuce a an fahimta eh magana tana buƙatar gyara to sai a dan gyara ta sai a wuce fa kuma in aka zo gyaranta ba zai yi duk da haƙiƙin sani sai mun kawo shi ba wurin ba zai iya daukan wannan adadin waɗannan abubuwan ba ko kun fahimta jama'a wannan shine insha Allah to sai malai yake cewa wa tastawi qa'iman sai kuma ka daidaito a tsaye mutuma'innan kana mai natsuwa mutarassilan kana mai saurarawa daga rislu daga nan aka samu alhadithul mursal faqatun risla'u taguwa mai sauri to ala rislikuma saurara ma'ana take saurinka ma'anar wannan magana ita ce da yace wata sawiqa bayan da kace sami Allahu liman hamida yace sai ka daidaito a tsaye kun ji abu na daya to cewar ka daidaito a tsaye ku duba wannan ya nuna kenan ba haka zaka shage dai ba domin sanda kai haka kai wani abu wanda malikiya sun hana shi yake kira itimadi dogaro malikiya suka ce haka siddan lafiyar ka kalau a sallah azu lafiyin gina haka makaruhi ne kaga yanzu ka jingina da gini to makaruhi ne to haka in ka dan shage ma da itimadi ne haka in ka dauki hannunka ka sa a kirji ma itimadi ne sai suka ce wannan makaruhi ne to dan haka anan ka dago daga ruku'u kai sami Allahu liman hamida rabbal alhamd duk ka gama abin da za ka gama sai yace zaka daidaito a tsaye kaga zaka iya daidaituwa a zaune zaka iya daidaituwa a sunkuye yanzu a yaya zaka daidaito a tsaye to kenan ka tsayu kamar yadda kake a tsaye lafiyayye ne kai dirarre to ka tsayu sannan a cikin tsayuwar a samu itmi'inan ita ce natsuwa kar ya zama ka tsaya din kuma kana ta haka a'a babu natsuwa dan haka zaka tsayu a natse to sai yace mutarassilan kana mai saurarawa kada daga kai sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu da kana tsin kuma sai ka fada a'a sai ka saurara tukuna dan haka sai biyo baya da summa sannan bayan me kenan bayan wannan saurare tahwi sajidan sai ka afka a sujudance wannan kalmar da ya amfani da hawa haka ta zuwa asalin hadisi gashin Qur'an ya zo da ita wan najmi idha hawa to ainihin wannan kalmar sahabi Abu Humayd al-Sa'id shi ya amfani da ita to abinda ita kalmar take nufi tafiyar ba tana nufin tafiya haka irin yadda za ga dalibi mutane suna tafiya haka kamar zai son su a'a hawa shine haka hadisi da kalin cewa mujawwafa ba a dunkula ba zaka tafi kun haka haka ko kun fahimci a bude ba wai a bude kai ba kamar kwado a'a an fahimta a'a ma'ana shine kar ya zama a dunkula zaka tafi dan ana son ku bambance tsakanin hawa hadawa kun ga hadawa ya sha bamban da nuzuli ba sauka ake maka kai hankali kamar abin da a'a ya kace wa yahwi sayya fada to sai hadisin yace mu jawwafa abuke yadda kana hadawar ka haka sai su duba ka kun fahimci abin da yake nufi da wannan kalma da yake cewa wadi sajidan yace sai ka fada a sujudance ka fada a sujudance in baka fahimci maganar ba yana nufin zaka fada ne kana fadawa ko sai ga ka zama a cikin sujuda sai yace wala tajlis kar ka zauna sai ke nufi da kar ka zauna shine kar ka tuno haka din kuma haka sai kuma ka koma ka zauna sannan sai ka fada ba kuma abin da suka fada idan ka taho daga ruku'u sai ka yi durki da zama tsuna, sannan sai ka sujuda daya ka tsago ka zauna ka sake sujuda ta biyu, yace maka kada ka yi wannan zaman, kada ka yi wannan zaman, ka shekar kada ka yi wannan zaman. Zama kun fahimci me yake nufi da kyau? Ka taho daga tsayuwa da ka riga ka natsu ka saurara ko faɗa su biyu da cewa ko kuma to sai ce za ka faɗa kana mai su duna, amma kar ka koma ka zauna ka kula sannan kai su duna kar ka haka. Zama kun fahimta? To sai malam yake cewa thumma tasjudu, sannan sai kai su juda, wa tukabbiru fil hifatika lisujudi, wajen rissinawarka, wajen sunkuyawarka da sujuda za ka ainihin yi tabbara. Fatumakkinu jabhataka, sai ka tabbatar da goshinka, wa anfaka minal ardi, da kuma hancinka a ƙasa. Ka tabbatar da cewa goshinka da hancinka dukkaninsu sun taɓa ƙasa. To malikiya na daga cikin mazhabobin da suka tsaurara akan wannan matsala, kuma tsaurarawar ta zama ita ce daidai. Domin mukhtasar na cewa idan ka aje goshinka hancinka bai taba ƙasa ba, sujudarka bate ba, tunda sujuda bate ba sai ka sake ta, in har ka riga ka dago bayan kai dawar to sai ka kashe wannan raka'a, sai ka aje wata raka'a a madadinta sai kai ba'adi. Kenan ita sujuda farilla ce. To ita kuma daga cikin rukunan da ke tabbatar da ita ta tabbata su ne dora goshi da hanci a matsayin gaba daya. Wannan magana ita ce daidai, don haka hadisi yazo Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace an umarce shi, yace an umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha, fa ashara ila fa qala al jabha wa ashara ila anfi, yace an umarce ni in yi sujuda akan gabobi guda bakwai, yace goshi sai kuma ya nuna hanci. Dan haka da goshi da hanci jama'a to hukuncin su daya a sujuda, kamar yadda da kai da kunne hukuncin su daya a alwala. Dan haka a cikin hadisi yace al uzunani minar ra'si, kunnuwan guda biyu hukuncin su daya da kai. Idan kun fahimci wannan da kyau, abinda malai yake cewa fatumakkinu jabhataka wa anfaka minal ardi, ka dora goshinka da hancinka a ƙasa, sai yace watu bashiru bikaffaikal arda, kuma ka rungumi ƙasa da tafukanka. Me yake nufi da ka rungumi ƙasa? Kun ga tafukan hannayenka, ma'ana ka kwantar da su ka kifa su a ƙasa, kar ka zo ka dunkule su haka, kar ka zo ka tukala haka kamar kana uran abin kyama ko kuma kamar kana dakuwa. A'a, waɗannan tafukanka ku duba guda hudun nan yatsu, in ka miƙe su sai kuma babban sai ka miƙe shi a gefe sai bi su, don wasu na kuskure a wurin sujuda sai su miƙe waɗannan guda hudun, su kuma waɗannan manyan yatsu sai mutum ya ballake su, sai su dawo sai su tsaya saiti da kunnuwa a wajen sujuda ko a wajen kabbara harama. Ga mutum yayi haka a kuskure ne, ana so yatsun ka miƙe su zara-zara gaba ɗayan su haɗu, daura da kunne ko daura da kafadu, kenan haka yake an taho nan. To sai malai yake cewa watu bashiru bikaffaikal arba, sai ka rungumi ƙasa da tafukanka, basitan yadaika, kana mai shimfiɗa hannayenka. Me yake nufi da shimfiɗa su? Kwantar da su, runguma ƙasa ɗin. Ko kun fahimta jama'a? To kenan ashe da yake mubashara, kenan waɗannan tafukan hannayen naka ba bayan hannu za ka sa ba. Ko kun fahimta? Ma'ana za ka mubasharanci nan ne gaban hannun. To gaban hannunka, gaban tafinka, cikin tafinka ya fuskanci ƙasa haka, shi ne mubashara. Da za ka juya haka ba za a ce ka yi mubashara ba. Ko kun fahimta? Yawwa, da za ka sa gefe haka ba za a ce ka yi mubashara ba. To sannan da yake basitan, kana mai shimfiɗa su kwanta, mustawiyataini ilal qibla, suna masu daidaituwa ilal qibla, suna fuskanta al qibla. Istiwa'i din anan daidaita su ku duba. Kenan yanzu karka zo ko a wajen kabbara harama duba, saboda ka hada biyu, daya ka sa daura da kunne, daya kuma daura da dole akwai istiwa'i. To haka a wajen sujuda ma karkai haka, kamar kana on your mark, kamar za a zuba tsere, wannan hannun yana daidai da kunne, wannan yana daidai da kafada, kai haka shine yake mustawiyataini, suna daidaice da junan su su biyun. To ila da ya ta'addi da ita kuma me take nufi? Ai muwajjaha ko muwajjahataini, waɗannan hannaye suna masu fuskantarwa, ana masu fuskantar da su zuwa ga alƙibla. Kenan yanzu kun ga yadda zaka ga wasu sun yi haka, kaga ya hade din yadda yake so, amma kuma sai ga ya sa wannan ya kalli gabas maso kudu, wannan gabas maso arewa, sai haka. To an hana wannan, kamar yadda a wajen aje kafafu ma haka ake aje kafafun su ma a daidaita su, kada wannan kafta yi gaba wannan ta yi baya, zaka daidaita su. Sannan kada wannan ta kalli gabas maso kudu, wannan gabas maso arewa, zaka miƙa da su su fuskanci alƙibla. Ina fatan a fahimci wannan da kyau. Kafafuwanka haka, to haka hannayenka. Jama'a na addini ya kai namu, kuma wannan littafin yau dan shekara fiye da 1000 ne a duniya. Ko kun fahimta jama'a? Allah ya taimaka. To sai malam yake cewa, wa alaikum salam, ina dan zuwa. Yace taj'aluhuma, kana ne sanya su hazuwa uzunaika, daidai da kunnuwanka, au duna zalika, ko kasa da haka. Shine ku duba a sujudar da wajen kabbara harama da muka yi magana duk ɗaya ne, imma a wajen kabbara harama kaga ka sa su daidai da kunnuwa. To daidai da kunnuwa da aka ce fa, ba ana nufin wai yadda za ga mutane sun kara haka ba, a'a, ko daidai da kafadu kaga yadda wani zai haka, a'a, daura ake nufi, mun yi magana shi ma kunnan haka. Ko kun fahimta? Ba adjacent ba, ba ce su tafi tare ba, cewa aka yi shi kunnan yana nan, shi kuma hannun yana nan. To haka a wajen sujudar, in ma ka sa kaga haka, ya zama me? Ya zama ya yi saiti da kunne, ko sai ya ce ko kuma duna zalika, kasa da haka. Shi ne kasa da hakan, shi ne a taho wajen kafada kenan, ko kuma kafin haka da kadan. Malam ya ce wa kullu zalika wasi'un, duk wannan daidai ne. In ka ga malamin fiqhu ya faɗa haka, abin da yake nufi halal, wasi', ai abin akwai yalwata, ka iya yin wannan, ka iya yin wancan. Zaura sai dai kuma annaka la taftarishu zira'aika, ba za ka shimfiɗa zira'anka ba. Abin da ake nufi da zira'i da larabci shine tsintsiyar hannu, tsintsiyar hannu. Ko kun fahimta jama'a? To me ce tsintsiyar hannu ga wanda ba kusa yake ba dan ka fahimta? Tsintsiyar hannu ita ce daga gwiwar hannunka har zuwa inda yatsunka suke, ka duba da kyau yayi saiti da tsarin yadda tsintsiya take. Tsintsiya kwankwasanta na da kauri, can ƙarshen ta wurin baki kuma bai da kauri, sannan kuma akwai kai. To dubika shi yasa sai Hausa ake kiran zira'i tsintsiyar hannu. Ko kun fahimta? To abin da yake cewa, duk da an ce ka shimfiɗa hannayenka, tafin hannayenka, ko sai ce amma fa su waɗannan tsintsiyar hannu ba za ka kwantar da su ba, iftirash, ba za ka shimfiɗa su ba. Kamar yadda aka ce wa kalbuhum basitun zira'ihi bil wasid, karansu yana na ya kwanta ya shimfiɗa tsintsiyar hannun shi a filin kogo. To kai ba za ka yi haka ba. Don haka abinda malam ke hanawa, kada ka rubu da an ce ka sa wannan tafi haka, ka ce to ai shikenan, bari ka rubuta. An fahimta jama'a? Ba daidai ba ne wannan. Akwai dabbobi guda bakwai da aka hana mu mu koyi da su a cikin sallah. Ku karanta Sibilu Salam ya haɗa sai da ya waƙe, idza nahnu qulna fi salati fa innana nuhina 'anil itiyani fiha bi sittatin, shida afwan, tsatsage irin tsatsage na gurab, tsatsage irin na hankaka, kyap 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 ci ba haushe sai ce kuciya, balarabe kuma sai ce tsatsage irin na hankaka, sannan waiwaye irin na dila, sannan
sai shimfida tafi irin na kare da kuma dai wasu dabi'u irin na jaki da sauransu ga sunan. Amma abin da nake so yanzu ku fahimta, mala yana cewa ne wa kullu zalika wasi'un, duk wanda kai sanya hannayenka saiti da kunnuwa ko ƙasa da haka daidai ne, zaura annaka la taftarishu dhira'aika fil ardi, sai dai ba za ka shimfida tsintsiyar hannayenka a ƙasa ba, wala tadhummu adudaika, sannan dama tsanka shi kuma dantse kun ganshi cinyar hannu shine dantse. To in kace cinyar hannu Hausar kai ta'abirinta, kai Hausar dictionary kenan, amma menene sunanta? Shine dantse. To wannan dantse naka sai mallan yake cewa karka hade shi ila jambayka zuwa ga gaffan jikinka. To me wannan magana kuma take nufi? Ku duba da kyau jama'a, kada tsintsiyar hannu ta kwanta ƙasa, to yanzu za ta daga kenan. To shi kuma wannan damtse kada shi kuma ya hade da jika haka, kai haka ka san wasu suna haka, an fahimta? To duk ba haka ake sujuda ba. Kar ka fara kawo larura, to ai an yi matsatsi a sahu, a kaka kawo wannan tukuna, dan yanzu nan ana koya maka yadda ake sallah ne. In kuma wani hali ya zo to fatawa ta zo, amma yanzu ya ake yi? Don dama bayan da mallam ya gama karantar da mu sallah a jawabi, sai kuma ya zo yanzu yake zai karantar da mu yadda ayyukan sallah, don haka yana koya mana sallar a aikata ne, abinda Bahaushe yake kira dalla dalla. Ko kun fahimta? To sai mallam yake cewa wala taftarish dhira'aika fil ardi wala tadhumma adudaika, karka hade dama tsanka ila jambayka ga gaffan jikinka, walakin tajnahu bihima, sai dai ka nesanta su, sai dai ka nesanta su, su dama tsan, tajnihan, nesantawa wasatan, tsakatsaki. To yanzu ya gama siffanta mana wannan tukuna kafin ya zo magana akan ina kafafuwa har kuwawu, sai ka ji yadda mai risala zai gaya maka yadda za ka yi, karka muskuta shi yadda ka so. Yanzu abin da yake cewa ka ga waɗannan yatsu, ka ji yadda za ka aje su, su fuskanci alƙibla ka haɗe su, yace karka kwantar da tsintsiyar hannu, to ka ɗaga damtse, karka haɗe shi, to ka buɗa. To buɗawar kuma dan karka fahimci yana nufin ka yi haka ka turin mutum uku, sai yace a buɗawar wasatan, tsakatsaki, kai dai an tabbatar baka haɗe ba, kai kuwa buɗewar bata kai matukar da za a iya cewa ta yi yawa mai yiwa hatta kai ga gadan bayanka ya lotsa ba, domin ka cika buɗawa da yawa gadan bayanka yana lotsawa. Ku duba da kyau ku gani, balaji haka ake kai haka gadan baya lotsa ko to haka, ina fata an gane. Kar ka cika buɗawa da yawa, kar kuma ka matse shi, kuma in ka matse abin da zai faru doro zai faru shine in kai haka doro zai faru. To in ka matse doro ya faru, in ka bankare loso ya faru, kagam duk kowanne kai an hana. Malam bai gaji ba sai yake cewa wata kunu rijlaka fi sujudika, su kuma kafafuwanka a wajen sujudarka sai su kasance ka'imataini, a tsaitsaye. To me yake nufi da kafafuwa a tsaitsaye? Tsayuwa irin tsayuwar da ɗazu suke a wajen sujuda, a wajen ruku'u da tsayuwar sallah, a'a, abin da yake nufi da kafa a nan, daga idan kafanka zuwa ainihin gwiwarka, daga wannan gwiwa taka zuwa cinyarka, to yanzu daga gwiwarka zuwa cinyarka ita yake tabiri da kafanka. Shin duba wannan cinya taka za ka koma baya ne? Don ta koma baya, abin da zai faru shi ne doro. Duba don ta koma baya, idan ta yi gaba nan kuma lotso zai faru shi ne haka. To yanzu ya za a ke nan domin baya ya miƙe tare da keya, shi ne wannan gwiwa ta ka har zuwa cinya ka sai ta zama a tsaye take, shi ne ku duba haka. To sai ke haka.
don kuka duba yanzu an kai tsaka-tsaki ce sai dai ba kai haka ba sai ko ba kai haka ba amma ya kai haka ce sai zama wannan kafa kuwa naka in ka san shi qa'ima tayyi ko kun fahimta shi sujudita a ainihin wato cikin sujudarka sannan sai cewa butuni idhamaihima cikin manyan yatsun kafafuwanka kuma ilal ardi su kuma su kifi zuwa ƙasa dubi manyan yatsu na ƙafa to cikin su shi ne nan inda yake taka ƙasa ba nan ba inda igiyar takalmi ke shiga a'a inda ke taka ƙasa inda ke taka kan takalmin nan ne cikin su to sai ce su kuma su kasance ilal ardi su fi da ƙasa da yake nufi sai su kasance haka ka duba da haka haka ko kun fahimta kada su kasance haka ma'ana kar ka kifa inda kumba take ya zama ana ganin cikin yatsu ko kuma ka kwantar haka ko kuma ko gala su haka sun san jin mutane na haka to ya za ka durmusa su a ƙasa ne haka wannan durmusawa a ƙasa haka shi ne ka tabbatar da abin da ma ne shi ce ba ba su mamaki dan shekara 17 ne wannan rubutun ba ko sahabi ne shekara 17 ya wannan rubutun ya kai matuƙa a karatu ko sahabi da ya zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam in ya rubuta irin wannan bayanin yana shekara 17 ya tabbata a girin washi a ce malami lalle ba sahabi bane garin su kuma ya fi ko ina nisa da Madina a wannan lokacin shine suna yammacin duniya yamma mafi nesa ita ce kasar Tunisia ta yanzu Kairawana a tarihin su sahabi ɗaya ne ma ya girma garin da yake nan na biyu a wannan lokacin saboda shaharar littafi dan al-imamul abhari yana Iraq littafin ya je gare shi ya zauna yana karantar da littafin yana sharhin littafin yana yabawa mai littafin sai daga baya ya ji ashe jikan shi ne ma a shekaru ya rubuta littafin nan shi lokacin shekarar shi 54 al-abhari shi ma babban malami ne na malikiya amma su suna iraki ne zamanin su ɗaya da mai risala mai risala ya rubuta ta shi ga shekarun shi shi kuma har shi ne abhari in ya karanta ya karanta ta burge shi irin haka sai ce ya kamata a rubuta littafin nan da ruwan zinare shi ne sai da aka taɓa dafa ruwan zinare ya zama tawada aka rubuta risala da ita al-imamul abhari kenan shi ma babban malami ne in kana son ganin tarihin shi ga tarihin malaman malikiya nan duk sune shi gashi ka gani adibajul muzahab fi ma'rifati a'yani ulama al-mazhab al-imam al-ya'muri nan duk malaman malikiya ne danil al-ibtihaj mala ahmad baba mutumin tumbuktu gashi jawhara tarajimu al-fuqaha al-malikiya ga ashajaratun nuru zakiya fi tabaqatil malikiya duk zaka ga tarihin su duka malamai sun gama yanzu sai dai kawai dai ai ta dan barazana da rawani na zuwa gidan biki ina fata an gane to jama'a kun ji waɗannan bayanai dan haka yanzu sai a bude kofar tambaya malam kace me na'am 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 a'a bai saba ba
maganar tashi da tazo tana da wata ma'ana ne wadda ba ita ce ta daidai da aikin ba. Na haka kenan ka so sai ka ce shi hadisin ne zo da kaulu din gaba daya abin da suke magana ba shi yake magana ba. Kenan yanzu hadisin ba nassi bane a mawdu'in. Na haka wancan aikin na annabi shine nassi amma wancan ba nassi bane. Kawai hujja ce wadda a zahiri za a ce kuma tana da ta'awilin ta wato tana da ma'anarta. Na'am, sai wa kuma. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Ina saurara a fassara ta ne da ya ce sun mata hawi sajidan sannan sai ka fada a sujudance, ma'ana ka fada kana mai sujuda, sai ya fassara maka maganar da cewa kada ka koma ka zauna, ma'ana kana fadawa sujuda ba ka wuce. Na'am, sai kuma aina to sun matasjudu wato kabbiru fin hitatika lissujudi. A ita magana ce yake maimaita maka kamar yadda za ku ga nan karatu ɗaya sai ta luguguita shi yana faɗa maka in ka fada daga tsayuwarka ina za ka wuce sujuda. To yanzu nan yana siffanta maka siffar tafiyar ne. To nan kuma me yake kwatanta maka me za ka faɗi a wajen tafiyar? Don haka dole sai ya sake maimaita maka aikin don ya faɗi ga maganar da za ka faɗi sanda kake aiki. Ko kun fahimci tambayar shi tana da ma'ana? Can yana cewa in ka tashi tafiya sujuda ga yadda za ka tafi. Ka fahimta? To me za ka tafi kana faɗi? Sai ya ce kuma ka tafi sujudar kana mai faɗin ka ba. Na fata an gane. Na za mu tafi da tsawo haka ba. Maganar dai ita ce asali abin da yake so ya kwatanta maka sujuda, amma saboda yana bayani ne dalla-dalla sai ya ce ka tafi sujuda, ka fada kana mai tafiya sujuda, sai ce kada ka zauna. To da yake sannan sai kai sujuda kana kabbara a wajen fadawarka, sai ce me? Bai ce lissujudin ba, sai ce lissujudi ga ita sujudar da aka ce ka tafi din. Kenan yanzu asalin ita sujudan nan ta farko da ya kwatanta maka aikinta, to yanzu kuma yana kwatanta maka zikirinta da za ka yi. Na'am. To sai malam kar ka cika kawo tambayoyi da yawa, ba ajin ku ɗaya da waɗannan ba, kar abin ya yawa, dan yi hakuri. Ko kun fahimta jama'a? Na'am. To ina ne za mu abin nan ne? Yawa, to yanzu kun ga ya gama faɗin me? Kaifiya ta sujuda ko da zikiri hina sujudu ko? To me zai yi kuma? Zai bayyana maka zikirin da ake faɗi in ana sujuda. Sai ce wa taqulu in shi'ita fi sujudika, idan ka so a cikin ita sujuda taka sai ka ce subhanaka rabbi zalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfirli aw ghayra dhalika in shi'ita. Yace wa taqulu in shi'ita fi sujudika, in ka so a sujuda taka sai ka ce subhanaka rabbi zalamtu nafsi, sarki ya tabbata gare ka ya ubangiji na na cuci kaina, wa amiltu su'an na aikata mummuna, faghfir li Allah ka gafarce ni. Sai yace aw ghayra zalika, ko kuma watan wannan addu'a in shi ita in kaso. Ita kanta wannan ainihin wato addu'ar da ya kawo tukuna, ya kamata mu fahimci cewa hakika lafazin bai zo a cikin sunna ba, inma ya yi amfani da umumat ne. Umumat shi ne sujuda wurin addu'a ce. Tun haka sai tsara wannan addu'a yake in ka faɗe ta babu ne. To tunda ku haka ne, sai ce to in ka faɗi wata ma babu ne. Kenan yanzu abin wasi'i ne. Sai ce watad'u fi sujudi in shi'ita, in kuma ka so a cikin addu'ar sai ka yi addu'a, a cikin sujudar sai ka yi addu'a.
to me bambancin wannan maganar da ya fadi da kuma addu'a da ya kawo? Anan yana nufin ga addu'a ya kawo maka rubutacciya, in ka so kai ma ka sake dauko wata rubutacciya ka karanta. Wannan ya zama abin da ake kira du'a'u ibada ke, ma'ana ga ta rubutacciya ka yi ta yadda take. In ba haka ba fa sai kuma yace in ka so ka yi addu'a, nan kuma yana bayyana halaccin du'a'u mas'ala. To me yake nufi da du'a'u ibada? Du'a'u ibada shine lafazin addu'a da yazo yadda baka da yancin ka canza. To sai kuma du'a'u mas'ala ita ce buƙatunka ka shigar da su. Gaskiya hadisi ne suke kokarin fassarawa na Annabi sallallahu alaihi wasallam sahihi, wanda yake cewa fa amma sujud fa qabnun an yustajaba lakum, ita sujuda dab ake kusa ne da amsa muku, dan haka fajtahidu fi du'a, ku yi kwazo a wajen addu'a. To wannan hadisin shin ya taho a itlaqin shi? In ya taho a itlaqin shi, to shine malam ya fahimci haka. Idan ko bai taho a itlaqin shi ba, shi hadisin sai a nemo addu'o'in da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya karantar. To sai aka sake samun wani hadisin da shi ma Abu Dauda ne ya ruwaito shi, Annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin shi ya yi ishara akan addu'o'in da mai sallah zai yi. Addu'o'i ne waɗanda suke marwiyai waɗanda aka ruwaito su, ba wai addu'o'i ne waɗanda zai iya tsarawa ba. Kenan yanzu kamar hadisin yana cewa ku yi kwazon zaɓo addu'o'in da aka ce ga su a shari'a, ku yi kwazon zaɓo su ku yi. Sai sa wani abin sha'awa, wuraren da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya umarni da waɗannan addu'o'i su ne sujuda da kuma bayan kammala tahiyya, wanda daga ita sai sallama. Sai aka ruwaito addu'o'i da yawa daga gare shi da sahabban shi, wanda wannan kenan mabuɗi ne akan duk buƙatar da kake da ita. Sai kai ƙoƙarin duba wannan ainihin addu'a, sai ka ga wacce ce ta dace da mas'alarka, sai kai ita wannan addu'a da wannan lafazi, amma niyyar fa ta wannan ainihin malami ko barazanci Abbas. Mu a lokacin sunan Nisa'i yake karanta mana halartar majalisin shi a Madina, a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, bara yake murna yana cewa ɗalibai na shekara ta 50 ina karantar da hadisi a duniya. Yace dan haka ina cikin farin ciki, farin cikin da zan iya cewa a yau duk wani ɗalibi da ke da matsala, in dai ta kuɗi ce, ya zo na shirya yau zan warware mishi ita saboda nuna godiya ta ga Allah. Yace kadai abin da yake damuna sahihul Bukhari na da na karanta shine kawai babu shi a cassette. Yace saboda lokacin ba a ɗauka, amma bayan nan duk karatuttukan an ɗauke su. Don haka yanzu zai dawo ya fara karatun sahihul Bukhari da tunanin Allah ya tsawaita ran shi ya ƙarasa shi sai a ilhaƙin shi da sauran. Waɗannan abubuwan jama'a su ne raya ɗaliban ilimi. To kuma